الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر أن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما كان عمر يقول في شيء أني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وأن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد ثبت في الصحيح تعين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، ووافق ربه غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك، كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين.
نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايها في أقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوة وأن مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان أنا قدنك يا شكين برنكنو أيو بيتنم بقي قوتن المحرم هجرة من صلى الله عليه وسلم دبو إيل إليه إلى 30 دبيو وندقوم إيزو ليلة شاء أكو شاء أكو قوتن شاء بيمي لديه تدبو بيو دبوما أولا مجلسينا مو نماكو موكو شكين كراتل التافي بسنة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان واللفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 وأنا شيني ده سمنا نه 30 لهم idan ba manta ba taimiya yana nan a kan maganar cewa waliyi ba masumi ba ne, dole ne cewa duk wanda walittakarsa ta tabbata a gurin Allah to babban mutum ne mai daraja mai falala a gurin Ubangiji. Amma duk falalarsa da darajarsa da martabarsa ba ta kai shi matsayin masumi ba, wato yana iya yin kuskure kamar yadda yake yin daidai. Don haka ba dukkan wata magana ko wani aiki da zai bayyana daga wajensa za a ɗauke shi a matsayin daidai ba, kamar a ce aya ce ko hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda akwai waɗanda suka ɗauki waliyi a matsayin annabi, a matsayin manzo, ta yadda suke yi masa da'atul mutlaqa, wato sakakkiyar da'a, kamar yadda suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ta yadda ko me ya faɗa ko ya aikata ana kallon shi a matsayin hujja ce a addini, wanda wannan ne Ibn Taymiyyah yake so ya bayyana wa mutane su fahimta. Wannan kuskure ne, yadda da waliyi ba shi yake nuna cewa kuma ko menene wannan waliyin ya aikata ko ya faɗa yake zama hujja a addini ba. Na'am, duk wani wanda aka ce waliyi ne babu shakka daidaininsa sun fi yawa, dacewarsa ta fi yawa, amma wannan baya hana a samu kuskure a wasu lokuta. To shi ne Ibn Taymiyyah sai ya ɗauko misali na Sayyidina Umar, wanda dukkan wani ahlus sunna, duk wani musulmi na ƙwarai ya yarda da walittakar Umar, ya yarda Umar waliyi ne daga cikin waliyan Allah, balle yana daga cikin aji na farko na can ƙoli na sama-sama, saboda shi ne mutum na biyu bayan Sayyidina Abubakar. Bayan wannan Sayyidina Umar yana da falala daban-daban da wasu abubuwa da yake banta da su, wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya shaida masa da haka. Hadisai da dama sun zo suna nuna matsayin Umar a cikin wannan al'umma, wanda suke nuna cewa Umar muhaddath ne, wato wanda ake yi wa ilhama ne, a kinsa masa abinda yake daidai a zuciyarsa, in ya faɗa kuma sai a ga cewa abin haka yake. Wanda an sani a tarihi ko asira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, gurare da dama da Sayyidina Umar ya ce ga abin da ya dace a yi, aka saba masa, kuma Alkur'ani ya saukar da aya da take nuna cewa maganarsa haka take, abin da aka fi sani da muwafaqatu Umar, wato guraren da Umar ya dace, Alkur'ani ya sauka ya goyi bayansa akan al'amura daban-daban, akan riƙon muƙar Ibrahim a matsayin wurin sallah, kamar abin da ya shafi asra Badar, wato ribatattun yaƙin Badar, da abin da ya shafi hijabin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da barin sallah ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, da sauran irin waɗannan gurare daban-daban da Sayyidina Umar ya yi magana ko magana ta zama haka, Alkur'ani ya goyi bayansa. Waɗannan su ne ake cewa muwafaqatu Umar. Sannan da hadisai da suka zo na manzo sallallahu alaihi wa sallam da suke tabbatar da wannan matsayi na Umar, kamar hadisin laqad kana fil umami qablakum muhaddathuna fa in yakun fi ummati ahadun fa Umar, wato a cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai waɗanda ake masu ilhama, ake zantar da su, in har akwai a cikin wannan al'umma akwai wasu daga cikin a cikin wannan al'umma ta Umar. A nan malamai suna da magana biyu. Ibn Taymiyyah yana cewa wannan hadisi yana nuna kamalar wannan al'umma, da cewa al'umma ce da take da kamala, ba ta da buƙatuwa zuwa ga koyarwar wani annabi ne ko wani annabi ne gabaninta, haka nan ba ta da buƙatuwar zuwa ga wani wahayi da zai wakana a bayanta, wayi da za a yi ma annabi ne ko ko ilama da za a yi ma wani annabi, wato addinin musulunci kammalalle ne. Bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum da sauka, to babu sauran kuma wani abin da zai karu a cikin addini ya zama addini. Al'ummomin da suka gabata Allah ya aiko musu da annabawa da manzanni wanda suka zo musu da karantarwa, wanda karantarwar nan ta shafi wasu gurabe da wasu ɓangarori na rayuwarsu. Daga baya wasu abubuwa suka sabunta bayan wucewar waɗannan annabawa, aka ga buƙatar al'umma a sake aiko mata da wani annabin, a sake kuma aiko da wani annabin, shi ma ya zo ya karantarwarsa ya tafi, a kuma samu wasu abubuwa waɗanda su ma suna buƙatar aiko da wani annabin. Allah sai ya aiko da wani annabin haka dai har zuwa lokacin da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi da ya zo sai ya zo da saƙonsa cikakke kammalalle, saƙon da ba ya da buƙatar wani abin da ya gabace shi. To ba a buƙatar sai a ɗauko Attaura ko a ɗauko Injila ko wani littafin Zabura sannan a baito wani hukunci, a'a. Ubangiji ya kinsa hukunce-hukunce duk da ake buƙata cikin Alƙur'ani da Sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallama. Haka nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, addini ya gama cika, kuma duk buƙatun ɗan adam na rayuwa ta addini da rayuwa ta duniya Ubangiji maɗauki sarki ya bayyana su, ya yi ishara zuwa gare su cikin Alƙur'ani da Sunnar Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Da ba da ba buƙatar a sake aiko da wani annabi, ba a buƙatar kuma aiko da wani annabi sai annabi ya zama ya rufe. Don haka buƙatar wani tashiriya sabuwa babu ita. Dukkan wani zamani ko dukkan wata al'umma da za ta bayyana a doron ƙasa, ba wani abin da za ta zo ta buƙata na rayuwar addini ta rasa shi a musulunci. Duk wani canje-canjen zamani da za a samu da wasu sababbin abubuwa da za su kuɓo kai cikin rayuwar al'umma, wannan ba zai sa a buƙaci wata sabuwar shari'a ba, sai an samu abin da yake zai warakar, zai ainihin nuna wa mutane mafita dangane da waɗannan al'amura a cikin Alƙur'ani da Sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallam. Don haka kaga ba a buƙatar wani annabi sabo, ballantana a ce sai an buƙaci muhaddathuna waɗanda za a riƙa masu ilhami, su kuma suna faɗar wani sababbin hukunce-hukunce. Tunda ba a ma buƙaci annabi, ina za a kai ga buƙatar wani ilhama? To kaga wannan shi ne yake nuna kamalar wannan al'umma. Don haka a cikin al'ummomin da suka gabata an buƙaci irin wannan. To in har da a ce akwai irin wannan buƙatar ta a samar da wasu sababbin hukunce-hukunce ta hanyar ilhama a cikin wannan al'umma, to da ta hanyar Umar ne za a samu. An gane ko? Wannan shi ne abinda Ibn Taymiyyah yake bayani. Ibn Hajar al-Asqalani shi kuma ta ɓangarensa ya yi bayani iri biyu, ya faɗi wannan na Ibn Taymiyyah da gabatar nan. Da farko ya fara cewa abinda wannan hadisi yake nunawa cewa wannan al'umma tana da kamala, don haka dukkan wani abu na kamala da aka same shi a cikin wata al'umma da ta gabata wannan al'umma, to babu shakka ita wannan al'umma ita fi cancanta ta samu wannan kamala. To idan har an samu mulhamuna, wato mutanen da ake wa ilhama a cikin al'ummomin da suka kamata, to samun su a cikin wannan al'umma shi ya fi cancanta. To kuma dole ne ya zama inda guda ɗaya za a samu, to Umar. Wato wannan ba ya ce ba wai yana kone sabuwar masu ilhama ba ne a cikin wannan al'umma. Kamar ka ce idan har ina da aboki to wani ne, saboda kamalar abokantakarsa. Wato kana so ka nuna cewa ba ka da aboki da ya kai shi. Kamar mutumin da ya yi maka aiki yake jiran ka biya shi, sai ya ce har idan na yi maka aikin nan ya yi maka, to ka biya da kuɗina. Kaga wannan ba yana kone cewa bai yi aiki ba ne, yana kone cewa ya yi aikin da ya cancanci ka biya shi. Ya ce wannan hadisin abinda yake nunawa kenan. Sannan kuma ya kawo magana da Ibn Taymiyyah ya yi irin ta cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama, wato shiriya da shiriyar Alƙur'ani da Sunna ta kammala, babu buƙatar wata shiriya sabuwa da za ta zo daga wani annabi sabo ko daga wani mulhani. To ala ayyati hal, malamai sun tabbatar da cewa sayyidina Umar yana daga cikin mulhamuna, al-muhaddathuna, wato waɗanda ake zantar da su cikin wannan al'umma. Abinda ake kira ilhama, wato shi ne Ubangiji maɗaukakin sarki ya kinsa ma mutum wani abu a zuciyarsa wanda daga ya furta shi kuma za a ga haka ne, wannan shi ake kira ilhama. أن يلهم الله سبحانه وتعالى المرأة في قلبه بشيء إذا نطق به ظهر صوابه. تنسى بطون أو أشكين دو تيركا دن سأد دا كفرتا كفدوا دن أبن سيئة قمها كيك ولا شأكي كلا إلهام. التحديث نوعي لنا إلهاما أما كما يافي إلهاما مرتبة دومي شي كلمر أبنان كلمر محدثون لكلمة تحديث تحديث كمتان ألف زنتروا سوى لكمال المتن يلقى جن كمر أنا زنتر تشي وتمغانا سيكما يفرت ونم مغانا قوية فأيتا قوية نولاتا سيكما دايلين انت تبينا to ana abin da za a fahimta shedan yana da tasiri akan dan adam ta hanyar yi masa waswasi a zuciya. Shedan yana yi wa dan adam waswasi a zuciya kamar yadda mala'ikan da ubangiji yake hada shi da dan adam, shi ma yana da tasiri akan zuciyar dan adam. Kamar yadda yazo a cikin hadisi innal malaki lammatan fi qalbil insan وللشيطان لمة في قلبه فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالوعد وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتقديم بالوعد حديث ينا شواء أقوي كسو قوله ده ملائكة يكي ده شيء تكرر ذوك يردن أدب haka nan shedan shi ma da nashi kaso a cikin zuciyar dan adam. Kasan mala'ika shine ya rika zantar da kai abin da yake alkhairi, yana maka alkawarin abin da yake alkhairi, sannan kuma yana sa ka ka gaskata da abin da aka yi maka alkawari da shi na ranar gobe kiyama. Shi kuma shedan har kullun zai rika wato kasan shedan shi kuma daga cikin zuciyar dan adam zai rika sa shi yana wato zai rika zantar da shi abin da yake sharri ne, yana masa alkawarin sharri, sannan kuma yana sa shi ya ƙaryata ranar sakamako ko ya ƙaryata sakamakon da aka tanada masa. Kamar yadda Allah yake cewa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha aw ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Shaytan yana muku alkawari na talauci kuma yana umarta ku da al-fahsha. Wato shaytan yana tare da dan yana masa waswasun wannan يعيدهم ويمديهم كما يدعى الله وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. شيطان ينا أيوة أن أدم وسواسي ينا مسا الكوني ينا سا مسا قولة جمولة وانا شين نسيب الشيطان دا جدا أدم سنة أبنجي شيكما تهاني الملائكة شيكما ينا سنيا وأن أدم يلقى جن واتو يلقى تنانين الخير سنة كما يلقى تاوانا دلانا ساكمكو وانا أبو بوا مدازي dole ne dan adam har kullun ya rika takatsan wajen bambanta wannan da wannan. Idan ba haka ba sai ya dauki waswasin shedan a matsayin wani wata ilhama ce ubangiji yake masa, daga nan kaga sai ya fada cikin ramin mata. Duk abin da yake daga Allah ne to ba zai saba wa alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, ba zai kunshi sharri ba. Duk abin da yake daga shedan ne to ba zai tafi tare da alqur'ani da sunna ba. Wannan shine babban ma'auni wanda zaka auna abinda zai bidiro maka a zuciya, ka iya gane cewa abin da mai kyau ne domin ka gabata wajen aikata shi ko ba mai kyau bane domin ka jinkirta. Don haka ashe kaga dole ne sai an koma ga mizanin alkitabu wa sunna, sai an koma ga mizanin alkitabu wa sunna don bambance abin da yake daga Allah ne da kuma wanda yake daga shedan. Dan adam yana tattare da wannan mai masa karantarwa da wa'azi a tare da shi a zuciyarsa ko yaushe, kamar yadda ya tabbata a cikin sahih Bukhari hadisin Nawas bin Sam'an wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ubangiji ya buga misali na as-siratul mustaqim, wato tafarki madaidaici. Sannan wannan tafarki madaidaici yana da wato katanga guda biyu a gefensa, wa ala jambatay as-sirati surani, akwai katanga guda biyu ko ganuwa guda biyu a gefen wannan tafarki. laha abwabun, waɗannan katango kuma suna da ƙofofi, wa alal abwabi suturun murkhat, sannan kuma wannan ƙofofin kuma akwai labule a ciki, sannan wa ala ra'si sirati da'in yad'u ilayhi, sannan akan wannan zuwa ga tafarki madaidaici, zuwa ga wannan tafarki, yana cewa ya ayyuhan nas udkhulu siratal mustaqim wala ta'wajju, ya ku mutane ku zo ku bi wannan tafarki madaidaici kada ku farkace. Sannan a cikin akan sirat din, wato a tsakiyarsa kuma akwai wani kuma shi ma yana kira, yana kiran mutane duk lokacin da mutum ya tafi zai bude ɗaya daga cikin ƙofofin nan, ya daga labulai daga cikin labulukan ƙofofin nan, ya ce zai bude ƙofar, sai ya daka masa tsawa ya ce nan wurin fushin Ubangiji ne, in ka kuskura ka buɗa to za ka faɗa ciki. Yace to wannan as-siratul mustaqim din shi ne Al-Qur'ani, shi ne musulunci, wannan as-siratul mustaqim din shi ne musulunci. Sannan kuma wannan surani, wato ganoyi guda biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sune hududullah, iyakokin Ubangiji da yasa. Sannan waɗannan ƙofofin masu labule sune maharimullah, wato abubuwan da Allah ya haramta. Sannan kuma wannan da yake kira yana cewa zo a bi wannan tafarki shine ma'aiki sallallahu alaihi, shine na'am, shine littafin Allah, shine kitabullah, shi yake kira zo a bi wannan tafarki. Sannan kuma wanda yake cikin wannan kan hanya yana daka mutane tsawa idan za su bude wannan kofa, ya ce wa'izu min qalbi, mai wa'azi ne a zuciyar kowane musulmi, wato kowane musulmi tattare da shi akwai abinda zai rika gaya masa abinda yake ba daidai bane. To wannan mai maka faɗakarwar, to wannan abin da yake tattare da ɗan adam mai yi masa faɗakarwa ɗin nan, ta shi ne ake maganar ilhama, ko ake maganar abin da ake kira mukashafa, wanda za mu zo mu faɗe ta, wato lokacin da za ka furta abu ko ka nuna abu kuma abin ya zama daidai. To shi ne ana Ibnu Taymiyyah yana so ya ba mu misali da Sayyidina Umar, wanda yana da wannan khasiyya ɗin, wato Ubangiji ya keɓance shi da wannan matsayin, da wannan falalar. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna Allah daraba al-haq ala lisan Umar wa qalbihi, wannan hadisin mun karanta a baya cewa bai inganta ba, laula ub'athikum la bu'itha fikum Umar, to na hadisi ne mabdu'i. Inna Allah daraba al-haq ala lisan Umar wa qalbihi, Ubangiji ya sanya gaskiya akan harshen Umar da zuciyarsa, wato ya sanya gaskiya akan harshensa, idan zai yi magana to yana furta gaskiya ne, haka nan abinda zuciyarsa za ta zantar da shi shi ma zai kasance gaskiya ne. Sannan yana cewa law kana nabiyyun ba'di la kana Umar, da shi ma yana cikin Tirmidhi, shi kuma hadisi ne sahihi, da akwai wani annabi bayana to da ya zan Umar ne. Haka nan Ali ibn Abi Talib yana cewa ba kunna nubi'idu anna sakinata tantiqu ala lisan Umar, ba ma nisantar da cewa tsuntsuwa tana furuci akan harshen Sayyidina Umar, wato abinda yake fitowa daga Sayyidina Umar na maganganu abubuwa ne da za su tsantsar da zuciyar bawa, abubuwa ne da idan bawa ya ji zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali. ثبت هذا عنه من روايه الشعبي وان يا ثبت دغا سيدنا علي روايه الشعبي وان من فدي wasu daga cikin malamai da suka rawaito wannan kamar Ibn Abi Shayba da Ahmad da Fadail da Abu al-Qasim al-Badawi a cikin sharh as-sunna da kuma Musnad Ali ibn al-Jaz. Hakanan an qais Ibn Muslim, mun ce a gyara ba an kais an tsari ba, bai Ibn Tariq, an kais an tsari ne, ko? Wanda ba zo wancan satin ba, sai su gyara. an qais qais shine qais ibn muslim tariq kuma shine tariq ibn shihab al-ahmusi aha wa qala ibn umar ko ma kana umar yaqul duwa da damu mun yi su saboda mun dai dawo baya domin mu hada gabar magana saboda kada mu datse ta rakiya wa alinna qala ibn umar ma kana umar yaqulu fi shay'in ana la arahu kaza illa kana kama yaqulu abdullahi dan umar yake magana game da mahaifin sa yake cewa umar radiyallahu anhu bai kasance yana fadar wata magana daga kan wani abu bai ce ni ina zaton abu kaza kaza ne face ya kasance kamar yadda ya fada din wa an qais an tariq qala kunna natahaddathu anna umar yantiqu ala lisanihi malak yake cewa mun kasance muna hira a tsakanin mu muna gantar da junanmu cewa umar mala'ika yana furci a kan harshen sa wato abinda yake fada wani abu ne da yake fada wanda mala'ika ke kinsa masa a cikin zuciyarsa wanda wannan shi ne ilhamar da muka yi magana وكان عمر يقول اقتربوا من افواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فانه تتجلى لهم امور صادقه كما عمر الله قال مصر دا yana cewa اقتربوا من افواه المطيعين kuma ka kusa da bakunan masu da'a wato ku kusanci masu da'a wasma'u minhum ku saurari maganganun su wasma'u minhum ma yaquluna ku saurari abin da suke fada فإنه تتجلى لهم أمور صادقة ومن أبو هو نجس كيار سنة بينا قريس ما لأنه هذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيئين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم ولنا الأمر نجس كيار وأن سيدنا عمر يفعل أشكو وجه مقال التاشي أنها تتجلى للمطيئين شو هو al'amura na gaskiya suna bayyana ƙarara ga masu da'a hiyal umuru lati yakshifu Allahu azza wa jalla lahu su ne abubuwan da Allah yake bayyana musu fa qasabata abu ne da ya tabbata anna li awliya illahi mukhatabatun wa mukashafat wa li yaqalla suna da mukhatabat suna da mukashafat wato ana zantar da zukatan su sannan kuma ana yaye musu abubuwa wadanda suke a goye suna gani فافضل هؤلاء في هذه الامه بعد ابي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما في cin wadanda suke da wannan ko kuma mafifi cin waliyan da suke da irin wannan a cikin wannan al'umma bayan Abu Bakar shine Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar dai yadda bayani ya gabata sayyidina Abu sayyidina Umar yana da wannan khasiyar wato abin da yake kebanta da shi cikin sahabbai yakan furta abubuwa kuma su fito karara a gansu kamar yadda ya furta su yakan zabi abubuwa daga baya a gane cewa wannan zabin nashi daidai ne kuma haka ya kamata akwai abin da ake cewa al-kashfu wanda yana yawan maimaituwa akan harshen musamman mabiya sufanci kace mutum an yi masa kashafi to al-kashfu dinnan da suke magana mu a wajen idan mun dauki wannan lafazin kamar da suka yi amfani da shi al-kashfu ko al-mukashafa a wurin mu baya wuce ilhama a wurin mu baya wuce ilhama da za a yi wa mu'mini shi ne yayi a kinsa masa wani abu ko bai ya faɗi abu ko ya aikata abu kuma ya dace wannan shi ne ilhama ilhama a musulunci ba mabukuga bace ta daukar hukunci wato ba a cewa bana cewa yanzu an yi min ilhama ga wani wuri da za a rika shi bakwai bakwai a duk bayan kwana bakwai in ce kawai a ce ya ce ilhama aka yi ko kuma a kawai in ce an min ilhama cikin rigimar da ake da wani ne mai gaskiya kawai in ce ilhama aka yi a gina hukunci akan wannan maganar ta wani cewa ilhama aka yi wani shi ne kawai mai gaskiya ko muna rigima da wani kawai bigite ci an yi mai ilhaba ta ni ne ke da gaskiya kai baka da gaskiya to a shar'ance ba wanda zai saurare ka nan kawai kace kai an maka ilhaba abu kaza addini ne ko abu kaza yin zalebe ne haka kawai kuma shikenan tsuru abika wannan a shar'ance ba zai yi ko a hukunce hukunce kawai kai ilhaba kace abu kaza wato guni kaza da ake rigima iri kaza an min ilhama wani shine bai daidai ko cikin sabani da za a yi kawai in ce muku an yi sabani Maliku ya ce kaza Shafi'i ya ce kaza Ahmad ya ce kaza wani ya ce kaza amma ni an yi min ilhama cewa wani ne gaskiya don har za a faɗa haka bai bambanci tsakanin in ce an min ilhama wani ke da gaskiya da kuma wani wanda zai saba muku kuma ya jigi kirji ya ce ni kuma an yi min ilhama cewa wani shike da gaskiya ba wani idan na ce an yi min ilhama magana ta ce daidai shi kuma sai ce an min ilhama ƙarya kake yi me ya zai bambanta dawa ilhama da tashi ilhama ashe kaga dole a je ga wani mizani wanda shi ne za a auna maganganun biyu sai a ga wanne ne zai hau kan wannan mizanin ya zauna daidai mizanin kuma shi ne alƙur'ani da sunna duk wani wanda ya da'awar ilhamin wani abu to idan ya tafi tare da sunna to shikenan ilhaminsa daidai ne amma mu fahimta shi wannan ilhamin ba shi ya cika musulunci ba dama a cike shi tunda dama akwai shi a musulunci shi dai wataƙila a nan ya faɗakar da mutane ne sun koma sun fahimta kamar mafarki ne kamar yadda ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yabqa min an-nubuwwa illa al-mubashshirat قيل وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحه باب وانا ابدا ايه ثورا ده بشاره شي سوى ما بشاره شي مفرقي ذاك كاغا مفرقي دوك ده شي كده شي كده ايه ثورا وانت كاغا انا a wannan hadisin kamar yadda Abdurrahman al-Mu'allimi yake cewa ko shi yake fahimta wannan hadisin yana nuna ba wato dacewar mafarki ya fi ma ilhama wato ayi mafarki a dace ya fi ilhama saboda shi aka faɗi cewa shi ne juz'un min an-nubuwwa ɓangare na annabci amma ilhama ko kashifi ko firasa duk ba su samu wannan matsayi ba to a gurin mu'adis sunna idan mun ce kashifi shi ne ilhama bai wuce ubangiji ya zantar da kai a zuciyarka ka ji cewa abu kaza daidai ne kuma ka yi a dace ya zama daidai ɗin ko ka bincika a dace da wannan shi ne kashfi ba wani abu ne ko kawai ka yi tsammanin kaza kamar yanzu misali mutane biyu ne ke zaune a gindin na sha faɗar wani misali a gindin katanga ko a cikin wani abin nan rufi sai ɗayansu ya ce kai ni fa ban yarda da gurin da ba mu tashi suna tashi sai ya rubuto kaga an masa kashfi wanda ba shi ne kashfi in dan damfara ne shi kenan sai ya shiga damfararsa kaga wani abu ne ya ƙarfi a zuciyarsa kuma ya yi aiki da shi ya faɗe shi kuma ya aikata shi kuma ya zama daidai wannan shi ake kira kashfi wani lokaci kashfi mutane na haɗa shi da firasa akwai bambanci tsakanin kashfi da firasa firasa abu ne wanda yake kasbi wato abu ne wanda idan ka karanci alamomi in ka ga mutum da alama iri kaza to yana cikin kaza in ka ga mutum yana kaza yana kaza to yana cikin kaza wannan shine firasa kamar yadda na gaya muku na yi dogon sharhi akan me ake nufi da firasa a cikin tafsirin suratul hijr inna fi zalika laayatin lilmutawassimin da ka misalai na firasa da irin alamomin da ake Imam Shafi'i yana daga cikin wanda da yayi ta karatun firasa kafin ya shiga karance-karance na fiqh da hadisi akwai wata kissa ta shi mai ban dariya wanda ta faru gare shi ta hanyar wannan firasa din idan aka saurari wannan za a ji ba zan faɗa ba ba maimai saboda ka ita firasa kasbiya ce ƙwarewa ne wajen fahimtar irin mu'amalar ɗan adam
ka fahimci irin dan adam ne sifa iri kaza iri kaza iri kaza kamar yadda zaka ji ana cewa mutumin da yafi gajarta yafi fushi yafi kulwa da wuri yanzu da sai harzuka to kaga wannan mu'amala ce da mutane sannan kuma ita abinda duk abinda firasa za ta kaya maka zai iya zama ko ba daidai bane saboda ai dabi'u na canzawa dabi'u na canza ka ga wani shuge da kato idan shi jazawur baya dariya alama ce za ta ce wannan baya da tausayi idan shi ja kuma baya bushi baya dariya baya magana ce kai wannan ba zai tausayi ba kaga wannan kawai alama ce ka gari ta zahiri kai hujja da ita akan abin da yake na dabi'ar sa kuma ai iya zama cikin mutane wadanda suna da tausayi ko yi tausayi ko yau da gobe karatuttuka da waye su sashi zama raqiq kaga kuma wani labo labo yana tafiya kace kai wannan ba zai yi kumari ba ba zai kaza ba kuma da ka taba shi ka ji abin haka bane to duk za a iya samun wannan amma dai kawai wasu alamomi ne na zahiri da suka fiye mai maituwa shi yasa ake amfani da su wajen tantance abubuwa wannan ita ce firasa ba ita ce kashfi ba sannan mai kashfi ba zai iya maka abin da ke zuciyarka ba wanda abin da su sufaye ba su fahimta ba kenan su sun dauki kashfi shine ilimin gaibi kawai mutum ya riga gaya maka abin da yake zuciyarka wannan ba kashfi ba ne na'am na iya yin wata magana a samu arashi a samu jaci ko ya zama haka ne sautari za ka zo kana so ka yi wata magana sai in riga ka sai ka ci ka ga ko ni ma abin da zan zo in yi maka kenan kaga wannan kashfi wato wani abu ne wanda ya zo ba ni ban ma san watakila abin da yake ranka ba ban ma sani ba amma kuma abin sai ya zo da irin wannan dacen sai kawai ka faɗa Sheikh Nasiruddin Albani yana cewa sautari wani lokaci in yana karatu sai wani ya ce shi zai yi tambaya sai ya ce dakata bar tambayar ka sai an gama karatu sai ya ce to yi tambayar ka sai ya ce ai kama an su tambayar to kaga in wani mugu ne sai ya ce na gaya muku abin nan namu fa ba wasa bane duk abin nan da kuke yi muna sani Allah yana gaya mana Allah yana gaya mana to kaga shi bai san abin da zai tambaya ba amma kuma an dace ya kawo abin da za a tambaya din wannan shi ne kashi wanda baya wuce wannan amma ka ce tabbas ka san me yayi a cikin zuciyar wani wannan ba haka ba lokacin da sayyidina Umar kamar yadda zai kawo mana kissar Sariya lokacin da sayyidina Umar yana huduba kawai sai aka je na cewa ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal Sariya wani komandan yakin sa ne da ya tura su yaki cikin Iraki to ashe daidai wannan lokacin ana neman a karya musulmi wato abokan gaba ana neman su murkushe su kawai sai sayyidina Umar ya rika fadar wannan magana su kuma a lokacin da ake cewa aljabal aljabal sai suka rika jin wannan sauti haka a cikin iska sai nan da nan suka koma suka wato fake jikin wannan dutse daga nan sai akalar yaki ta canza sai suka yi nasara bayan wata daya sai ga manzo ya zo daga Iraki yana cewa ai an yi nasara yake cewa ai lokacin suna cikin yaki kawai sai suka ga wato abubuwa sun rikice musu kawai sai suka rikice wata miliya ana ce musu su yi wajen dutse su yi wajen dutse suna yin wajen dutse kuma karshe sai abubuwa suka canza sai suka yi nasara a lokacin sai aka ce ai sayyidina Umar an ji shi yana fada ya sare ya tunjaba ya sare a wannan lokacin ba an bude wa sayyidina Umar ya gano rindinar bane ya ga ana ta makkafawa wani abu ne ubangiji ya tusa masa a cikin zuciya kawai ya tusa masa shi a cikin zuciya sai ya ji kawai akwai wannan bukata amma shi karan kansa baya da tabbas da wannan shine bambanci tsakanin wahayi shi wahayi kana da tabbas cewa wani abu ne daga Allah amma shi wannan kana da daidai wato kana rinjayar wa zuciyarka cewa haka abin yake amma baka da yakini sai idan abin ya zo daidai da yadda kake so sai ka fahimci wata karama ce ubangiji ya maka to irin kuma wannan yake faruwa haka wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi wannan lokaci ya iya irin wannan Sheikh Nasiruddin Albani lokacin da ya zo yana magana akan hadisin Sariyatul Jabal as-Sahiha kaga ya ka kissar wata yarinya ba ma musulma bace ta tafi za ta auri wani saurayinta a South Africa tana zuwa can al'amura suka lalace auren bayu ba ta shiga cikin wani hali mawuyaci ta zauna a daki ba ta magana ba ta kula kowa cikin wani yanayi ta dauka matakarda za ta rubuta uwarta cewa ga halin da ta samu kanta a ciki auren nan bayu ba sun fata da wannan saurayi nata amma tana tunanin karta tayarwa da mahaifiyarta hankali tana cikin wannan garari kawai sai ga wasiƙa kuma daga mahaifiyarta tana gaya mata cewa abin nan naku fa bayu ba na sani shi ne take mamaki shi lokacin ita uwarta ta tana kokarin saukowa daga kafar bene kawai sai ta rika jin ta ba daidai ba kawai sai kuma zuciyarta ta rika gaya mata akwai matsala tare da ita shi ne ta rubuta mata wannan takardar da aka duba date din rubutun sai ya zama daidai da date din da abin nan wannan abin ya faru yace kaga wannan ba ma musulma bace to kaga wanda za su dauki cewa kashe fi har kullun idan ka samu wannan shikenan ka nuna ka fi kowa to kaga wannan arniya ce ga abin da ya faru gare ta waɗanda kuma za su rika ganin cewa su sun waye su saboda sun yi karatun boko ko zamani ko wane ne wanda duk ƙarya yake yi to gashi yanzu abin da ya faru a aikace ba wai magana ce ta ana karanta maka ayoyi da hadisi sai ka karyata ba ko ka ce wannan labarin baka yarda da shi ba to saboda haka akwai irin wannan amma abin da za a tantance duk irin abin da zai bujirowa mutum a zuciya shine alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sayyidina umar shi ma irin wannan sayyidina abubakar shi ma an ga irin wannan tare da shi kamar da yake cikin muwatta na imam malik lokacin da sayyidina abubakar ya zo rasuwa ya zo mutuwa sai yake ga yarsa aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina cewa nayi miki alkawari na miki kyauta ta girbabban amfanin gona da za a samu wuski abin nan 27 na miki kyautar wuski 27 daga cikin amfanin da za a girbe na gona amma tun da baki je kin girbe kin dauka ba yanzu gashi mutuwa ta zo ya shiga kayan gado saboda kyauta idan baka yi hausin ta ba ta zama taka ba duk abin da nace na baka kyauta in baka je ka dauka ba to bai zama na iya cewa na fasa kuma ban yi laifi ba saboda kai ce tunda baki je kin girbe kin dauka yanki ba ya shiga cikin kayan gado gadan nan da ku biyu mata da kuma yan uwanki guda biyu maza tace na dai san akwai yan uwa guda biyu maza sai kuma ni ɗaya mace ina ɗaya macen sai ya ce abin da yake cikin wanci ina zaton sa mace ce urahu jariyata ina zaton mace ce ba ya da kayan auna auna bare a ce aunawa akai awo akai scanning akai waye baya sai urahu jariya kuma ana haifa sai gashi mace ce kaga kamar yanda shadibi yake cewa kaga sayyidina abubakar bai yanki yace tabbas mace ce ba sai yace urahu urahu ma'anarsa da larabci azunnu azunnuhu jariya to wannan shine bambanci tsakanin kashfi da wahayi wahayi ne mala'ika ne zai zo maka magana da hukunci daga Allah cewa ka yi kaza ko ka bar kaza ko ka umarci wani ko ka hana wani wannan shine wahayi shine annabta ciki samuwa daga nan amma shi kashfi wani abu ne da ubangiji ta hanyar mala'ika yake darsa maka a zuciya ka ji shi a zuciya ka nutsu da shi duk da baka da damar ka yanki tabbas cewa haka abin yake lokacin da sayyidina umar yake cewa ya sariyatul jabal bai fito ya ga sahabbai labari cewa kaza 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 amma yanzu gashi abin da sai da aka rubuto a gaba ga masa sannan aka tuno cewa ai ko wata ɗaya da ya wuce an je na wannan magana shi ma ya je na faɗa to wannan shine bambanci tsakanin wannan da wannan don haka shi kashfi ba kamar yanda gazali Allah ya ji kansa da rahama a tsena da wani tabi mishkatul anwar a ciki yake cewa tana yi wa waliyai idan hasken kashifi ko abin nan yayi yawa tare da su su ma wadatu ba sa bukatar abin da annabi ya zo da shi wannan fata ne su ji ba sa bukatar alqur'ani da sunna kawai da kashifi za su kai maka aiki kawai abu ya bujuro kawai su ji abu su kashifi kaza ne kai ko su raba ka da imani to kaga wannan bata ne wannan ma'ana abinda manzo Allah ya zo da shi bai da amfani a gurin da zuwan shi da rashin zuwan shi duk ɗaya ne a gurin kaga wannan bata ne babu shiriya a ciki to ya rubuta wannan a cikin littafin sa mishkatul anwar Allah ya ji kansa da rama ya gafarta masa bayan gazaliya ya shiga falsafa ya shiga wane ne ya shiga hayaniya iri-iri ta aƙidu daban-daban ƙarshe ya zo ya mala ya fada cikin sufanci wai shi ne mai ɗan dama-dama shine ƙarshen abin nan daga baya kuma ya dawo dai ya kama hadisai saboda bai san wasu hadisai da yawa ba shi da kansa yake faɗa bi za a fi fil hadithi muzjat shi yasa littafin sa iya ulumuddin cike yake da hadisai wanda ba su inganta ba na ƙarya amma shi yana da san hadisan manzo ne sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan ba daidai bane kuskure ne ka ɗauki cewa kashafi yana iya wadatar da kai gabarin shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita yace faqad thabata anna li awliya illahi mukhatabatun anna li awliya illahi mukhatabatin wa mukashafatin ya tabbata cewa waliyan Allah suna da mukhatabat wato ana zantar da su ana kuma nuna musu wasu abubuwa fa afdalu haula'i fi hadhihi al-umma ba'da abi bakr umar ibn al-khattab mafi ficin wannan al'umma bayan Abu Bakar shine Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan maganar ilhama da irin maganar su kashfi din nan malamai da yawa sun ta magana akan ta kuma duk maganganun su shine irin mujalladin sa na hudu yayi wannan magana mai tsawo inda yake nuna cewa ba a dogaro kamar yadda ba za ka dogara da mafarki ba ka kafa wani abu na assasa wani abu na shari'a haka nan shi ma ilhama ko kashfi ko wai ba za ka dogara da shi wajen assasa abin da ya shafi shari'a ba haka nan Ibn Taymiyyah yayi magana akan wannan a cikin littafansa daban-daban gashi anan yayi magana sannan a cikin Minhajus Sunna ma yayi irin wannan maganganu a cikin Majmu'ul Fatawa ban kayyada abin nan ba amma shi ma a cikin sa gurare daban-daban yayi magana wannan kashfin haka nan al-Mu'allimi Abdurrahman Yahya ibn Abdurrahman al-Mu'allimi a cikin littafin sa Al-Qa'id ila Tashih al-Aqaid التنكيل لما في تأليل الكوثر من الأباطيل فيما نن يايي maganar kashfi da kawo abinda malamai suka fada akai to kuma galibi wannan kashfin akwai wadanda suke amfani ta hanyar riyaba riyaba shine ka saba wa kanka wata hanya ta zama cikin yunwa cikin rashin bacci kaura cewa mutane rashin hira da jama'a to mutumin da zai shiga cikin irin wannan yanayi haka kawai sai ya rika jin wasu maganganu haka saboda duk mutumin da zai hana kanshi bacci ya hana kanshi ci da sha isasshe ya kaura cewa jama'a ya rika killace kansa a gurin da ba kowa baya magana da kowa to sai wani lokaci kawai ya rika jin wasu maganganu to akwai wanda suke bin hanyar riyaza din wannan to galibi wasu shaidanin suke zuwa su gaya musu sunan ta haka mutum ya daina ci da sha ya daina bacci ya rika wahal da kansa ya fita daga cikin jama'a ya fita daga hayyacinsa to yau da gobe kawai haka shi kadai sai ya rika jin wasu surutai haka to a cikin wannan surutan sai a rika gaggaya masa wasu maganganu to a nan ne shaidan yake samun ribatar wanda zai ribata sai ya gaya musu wasu abubuwa da suka faru a wasu gurare wanda su waɗannan ba su je gurin ba amma sai su ba da labari ai guka za a yi ka ko ya rika gaya musu guka za a yi sata kuma wani ya sata to idan ba ka yi sa'a ba sai ka yarda da duk abin da waɗannan mutane suke faɗa kuma daga shaidani a kusan haka akwai masu ribatar wannan a da can baya mabiya hanyar sufaye lokacin da za su iya haƙuri da yunwa din yanzu ai ba haƙuri da yunwa lokacin da za su iya haƙuri da yunwa din da rashin bacci da abin nan sun yi amfani da wannan wajen ribatar kwakwalen jama'a saboda haka sai shehi ya zauna baya ci baya shiga jama'a ya kuma hana kanshi bacci ya ɗau tsawon watanni ba wani baccin kirki ko da yaushe yana zaune to za mu hana wayoyin da ban dai haka za su rika yi mana in mutum yana iya kashe wayarsa kafin ya saka to ya san yadda zai kashe ta sim din ya daina aiki in kuma zai iya ba to kada ya muna yi ana daukan ana daukan hankalin. To a wancan lokacin da suke iya yin wannan sun share matar hankulan jama'a da wannan, sai mutum ya wahalar da kansa har ya iya samun kansa cikin wanda yanayi. In ya shiga ɗaki sai kawai riƙa jin wasu surutai, a cikin surutan za a riƙa gaya masa wasu abubuwa. Aljanu suna da ƙudura wadda ɗan adam bai da ita, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za su iya zuwa guri su dawo. Qala ifritu min aljinni ana atika bi qabla an taqum min maqamika, haka tafiya ce mai tsawo daga Palestine zuwa Yemen. Ya ce zan yi maka ita kafin ka gama zaman fada ka tashi, zan je in kawo maka. Kaga in ba aljani ba wanda zai iya wannan. To cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za su ba da labarin da yake nesa, kuma a bincika sai a ga haka ne. To in suka so ɓatar mutum ta haka za su ɓatar da shi. To kuma wasu wanda suke ba su da kariya ta sanin Alƙur'ani da Sunna sai kuma su zo su bi su, domin za su ji suna ba su labarurrukan da suke haka ne. Sai ai ji an yi kaza a gidanka, kai kuma ka ga mutumin nan bai je gidanka ba. Kuma wataƙila abin da ya faru kawai kai kaɗai ka san an yi, ko kai sai matarka. Amma kuma a yanzu ka zo yana cewa jiya ba an yi kaza ba, jiya ba kun yi dambe da matarka ba, baka san mun sani ba. To su za su ɗauko wannan labarin, wa inna shayatina la yuhuna ila awliyai li yujadiluhum. To Ubangiji ya gaya mana cewa shaidanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu, zuwa ga waliyansu. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وهكذا سرق ايوا ان قوان سساش سرق وساش وحي وبنجي كراش وحي دومين مغانا شيء اقوي دا بي اكا شيء وحي كلام ني خفي مغانا شيء اقوي با قوى يكي جنت با. تو شيطانون سنا ايا ومتانن سئلون ونن. To a da can an yi ta ɓatar da mutane da wannan, a yanzu ma bokaye suna amfani da irin wannan damar suna ɓatar da mutane, duk da cewa ta farkin sufanci abin ya yi sauƙi, sai dai ƙarya. Za a iya maka ƙarya da cika baki, amma hanyoyin da ake bi a kai ga wannan halaka su ba za su iya ɗore musu ba. Yanzu da su ake kokawa wajen yadda za a samu kwangila. To shine ya ce fa inna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar. Mafificin wannan al'umma bayan annabinta Abu Bakr sannan Umar. Wa qad thabata fi sahihi, kuma ya tabbata a cikin wato sahihin hadisi ko a cikin Muslim, ta'ayyin Umar bi annahu muhaddath, wato bayyana Umar a matsayin wanda ake zantarwa fi hadhihi al-umma, cikin wannan al'umma. Fa ayyu muhaddathin wa mukhatab ولد في هذه في امه محمد صلى الله عليه وسلم فعمر افضل منه. دوون wanda za a rika zantarwa, wato za a rika zantar da shi a zuciyarsa, da za a kaddara samuwar sa cikin wannan al'umma, to sayyidina Umar yafi shi. Dowon wanda za a ji zai ji cewa ana zantar da shi wani abu a zuciyarsa har ya rika fada kuma ya zama daidai a cikin wannan al'umma, to sayyidina Umar na gaba da shi. Wa ma'a hadha, amma duk da haka, فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه. سيدنا عمر yana aikata abin da yake wajibi a kansa. فيعرض ما يقوله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Ya bijirar da abin da ya bijiro masa a zuciya, abin da ya ji a zuciya, sai ya bijirar da shi bisa ga abin da yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yazo da shi wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fataratan yuwafiqu, wani lokaci yayi daidai ya dace da shi. Fa yakunu zalika min fadail Umar, sai wannan ya zama cikin falalar sayyidina Umar. Kama nazala alquran bi muwafaqatihi ghayra barra, kama da alqurani ya sauka da dacewar abinda sayyidina Umar ya faɗa ba sau ɗaya ba. Wa wafaqa rabbahu ghayra barra, sayyidina Umar ya dace da abinda ubangijinsa yake faɗa ko ya yarda ba sau ɗaya ba. Wa taratan yukhalifuhu, a wasu lokuta kuma sai saba. Fa yarju Umar an zalika, Umar ya watsar da wannan. Kaga ashe ko da Allah ya bijiro maka da wani abu a zuciyarka, ka zan ana maka wannan bijire-bijire, aka bijiro maka wata rana ya dace, aka sake bijiro maka ya dace, to ran da aka bijiro maka ce bai dace ba, to ka watsar da wannan abin da ya bijiro maka. Sannan a sani gaba gadi ba zuwa za ka kai aiki da shi ba, ka ce kawai ni an bijiro mu, a sai ka auna shi, ya wuce ke ni ɗauki, in bai hau ba watsar da shi. wannan shine ya kamata dan kada kan ce kai ma ana maka wannan bijira-bijira saboda ka bijirewa karatu ko wanka da makaranta saboda kai ma ka zama dan bijire-bijire to ba haka bane a zamanin sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam na dare to zai je ga masa ni fa ga abin da nake gani alqur'ani ya sauke goyi bayan shi ko kuma a'a ya zama da shine akan kuskure kamar yadda zamu ga cikin misalan da Ibn Taymiyyah zai kawo nan gaba zai kawo mana misalai da suke ƙara tabbatar da haka wani gurin sayyidina Umar ya dace wani gurin kuma sai bai dace ba kama raja yawm al-hudaybiyah lamma kana qadra abu harabat al-mushrikeen ko sai lokacin hudaybiyah lokacin da za a sulhu hudaybiyah aka zo da sulhu da yake ganin kai sulhun nan mun mulakanta a cikin sa haka sayyidina Umar ya rika gani a lokacin yana ga kamar musulmi sun ci baya a zo na farko dai gashi sun fito da niyyar umara amma kawai a ce ba za su yi umar ba ko sakura su ba za su yaki wani ba umara ce za su yi yadda kowanne yake da haƙƙi zai umara amma ce ba za su yi ba sulhu ya ce ba za su yi ba sai dai su koma su dawo shekara mai zuwa a ce an yarda da wannan sannan a ce duk wani wanda ya gudu daga cikin musulmi ya koma wajen kafirai ba za su dawo da shi ba amma in kafiri ya gudu ya shigo cikin musulmi a bayar musu kuma a ce an yarda da ire-iren waɗannan sulhu shi sai yake ganin yaya za mu wulakanta ba akan gaskiya muke ba kamar yadda Ibn Taymiyyah zai koro mana kisan wato dalla-dallanta a cikin hadisin sa na gaba wanda shine zai zama tashiyar karatunmu insha Allah a sati na gaba tare da wasu misalan da Ibn Taymiyyah zai kawo wanda suka shafi sayyidina Umar wanda shine afdalu muhaddathin fi hadhihi al-umma shi yafi kowa zama wanda ake wa ilhama a cikin al'umma amma ga wasu abubuwa da yayi kuma ya zama kuskure wanda zai tabbatar maka da cewa ashe dukkan wani wanda aka sifanta da walittaka ko yake din shi wali ne to bai fi gaban ya kuskure ba wannan shi da bukatar da Ibn Taymiyyah yake so ya isar da ita sakon da yake so ya isar da shi amma da karkashin hujjoji na alqur'ani da hadisi da kuma sirran magabata na kware ba wai kawai da ra'ayin kansa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in wannan yace yana da kare da yake ba da hayarsa ana farauta da shi idan aka dawo a biya shi yana so ya san haram yake ci halal yake ci ko haram to a gaskiya haram kuke ci an hana a ci kudin kare saboda haka ka ba su je su farauta da shi bi sabilillahi ko ka bar musu tunda kai wata kila ba farauta za ka yi ba wannan kuma yana son a bashi bayanin akan 10% da shugaba yake dauka da kwangila idan ya bayar to a gaskiya ban san tafihin mas'alar fiqhiyyan ba tunda ban san yaya take ba 10% din ta mecece wani yana bukatar in san yadda abin yake a aikaci ya yake kawai idan ka gaya min yana daukan 10% ban san ta mecece ba ba zan yi ba ku hukunci a kai ba sai na san yaya hakikanin al'amarin yake sai wannan da yake cewa rai Abdullahi Muhammad ibn Siddiq al-Bumari wanda ya yi rasulun jira tara 1413 ko da 12 ya ce a aqidarsa take kuma mai ra'ayina game da littafin sanihatul amal fi sihhati shari'ati ardil amal to na farko wannan mutumin Morocco ne ko Maghrib ne kuma dan bid'a ne ahli sunna bane ko makima ahli sunna ne yana jingina kansa da ilimin hadisi sai uku ne a gidan su shi wannan daman sufi ne sosai kuma ashari ne sosai akwai yayin da Ahmad ibn Muhammad ibn Siddiq al-Bukhari shi kuma wannan wato shi ba za ka fata ina ya sa gaba ba. Kusan yana kafanta ash'ariya. Wato duk waɗanda suke ta'wilu sifat ko yaro shi kusan kafanta su maiki. Sannan kuma ha'ila yau yana kusan kafanta masu taqlidi. Za su ce sai mazhabar malikiya ko abin duk da shi zafi ɗabi'ar malikiya ta ce. Amma kusan kamar ba za a kuma saboda maganganunsa a kan kuma a yin baɗaɗi. Tsawon sabobi yana jin salatu ayya ala khair wanda shi a to shi ma kasan haske to za ka gane duk ko in ka san baki to da kaga fari za ka gane shi ko bididda ka tabe ne lafiya saboda ka in ka san aqidar sunna da ka ada kawo aqidar saba sunna za ka ce ai wannan ta saba aqidar sunna to wanda ta saba sunna ba daidai ba in kuma baka sani ba to ka sani ya za ka je ka nemi sani ya kamata a ce kuma ka zauna da sarki da sunna ba wannan kuma yake akwai lokacin da zan ga wani abun baƙin ciki ya faru ga mutum to kafin a sanar masa sai ka ga ya ji a jikinsa misali wasu ba sa kasar ba sa gari to dai iyayensu sun rasu kafin a gaya musu sai a ga sun zo sai ku ce kawai ji suke a jikinsu ai shi ne abin da muka faɗa yanzu. Ina kare ku cikin bazan da zokar ko kuma kana gengedi wannan kuma yake mutum ne rigima ta hada su da wani sai yace sai ya ga bayansa sai ya fata asiri bayan kwana biyu sai cuta ta kama shi kuma ya mutu da a kama shi ba ta a cikin koyaya. A na farko za ka bin za a bincika cikin nan ta yiwu an samu coincidence ne daman can akwai yiwuwar zai mutu a lokacin kuma wannan magana ta fito daga bakin wancan ka gano abin da ya same shi to za a ce shi ne kuma ba lallai ya zama shi din ne ba za a bincika idan sihiri ya je ya masa to babu shakka duk wanda ya yi ma wani sihiri ya mutu da wanda ya yi sihirin da shi wanda aka yi sihirin duk za a kashe. Wannan idan an bincika an tabbatar ba kawai dan ya faɗa da baki ba ya ce za ka gani ko kuma wannan mutum ya mutu ba ina ga ai amfani da wannan a matsayin wata dama da za ta bayar a bincike a ce to an taɓa samun kamar mutum ne ya yi ma wani wato barazana zai kashe shi sai kuma aka samu gawar mutumin shi kuma already dama mutum ya kai statement wajen ƴan sanda. Kaga ana yan sanda na dama su ca kuma wannan wanda za ta sa su yi bincike don su tabbatar da cewa yana da hannun wajen kisansa ko ba ya da hannun wajen ta yi abincika a samu yana da hannun dubu dubu ne ta yi kuma abincika a samu kawai an samu hatsari tsautsayi ne yayi wannan magana kuma ajalin sa yazo ko wasu suka ji wannan magana kuma suka yi amfani da maganar sa suka kashe wancan saboda a liƙa masa tuhuma duk wannan za ta yi saboda ka dai bincike shi zai tabbatar da abin ba kawai maganar ta ce bace za a dauka a ce to kawai ka kama kanka ba haka za a yi ba menene shirka irada kuma ya mutum zai iya fada cikin wannan shirkul irada shine shirkul qasd wato ka rika yin abu kana sa wani Allah shi wato kai abu ba dan Allah shi kadai ba kai abu dan Allah dan kuma wani shine shirkul irada kaga ya riya tana cikin shirkul irada wannan kuma yake cewa ya tabbata cewa a wani yaki wani sahabi ko da aka tsaya a wani guri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amshi maganarsa kuma aka ci nasara wato yana so ya faɗi abin da ya faru a yakin Badar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a wani guri cikin sahabban sa yake tabbaisa dan Kubab ibn Munzir yake tabbaisa cewa wannan gurin Allah ne ya ce ka tsaya a nan gurin ko kuma kida ce wato dabara ce ta yaki yasa ka zaɓi wannan gurin sai ya ce a ra'ayina ne dabara ta ce sai ya ce to ina ga mu bar wannan gurin mu je mu samu inda ruwa yake mu tsaya a gurin to shine wani yake so ya ga wannan ilhama ce ko kirata a wannan kwarewa ce ko ta yaki ba ta da alaka da ilhama ko kirata to wannan kamar an ansa ta kwaliki wai wata addu'a za a ba ta sakamakon kudin da suke da cewa ai dai ni magana wannan ba to ina jin ya rubuta su ne tafiya kuma yanzu ya sake rubutawa duk kuma su ka cewa ina jin burburun ne wancan burburun da suka bani ba su ne a ba ni magana wannan wannan kuma yace mace ce tace ba za ta zauna da mijinta ba akan dole sai ya tafi ta wato ta matsa masa shi kuma sai ya buƙaci cewa sai ta biya shi wato sai ta fashi kanta shi ne kulli to sai alƙali ya yi haka wato sai ya kulli to kuma yanzu ta yi nadama shi ya halarta mijin ya sake auranta to magana kulli shi kulli fasli ne ko kuma dalaka wannan magana ce ta malamai guda biyu shin saki ne ko ku bata auren ne duka kowanne aka faɗa bai hana a samu a kuma komawa dan mutum yayi kulli da matarsa ba ta haramta shi har abada ba li'ali shi ke haramta da shi har abada wanda annabi yake ce masa la sabila laka alaiha amma kun ibada cikin wannan sai dai idan aka dinka ba shi a matsayin saki duk da kai ya ta saka ta sai dai wannan kuma yayi mata kun kaga aka ce saki ne kaga ya saki hatta da kina gauda sai ya wannan shine sabar wato amfanin sabarin da aka samu tsakanin masu saki ne ko fasli ne in fasli ne kaga babu magana alitta ba cikin saki ko in yayi mata bibi yayi mata kun to yana nan a matsayin saki in kuma talaq ne to kaga hatta ta ce a amma a zaman talaq ya fi hujja akan zaman sa fasli saboda haka kaga idan ba saiki na uku ba saiki na uku bane zai iya aurenta idan ta dawo ta yi nadama sai ya karbo abin da ya bata sannan kuma ya bayar da mata sadaki a daura aure wannan ba wannan sihiri ne wani sarkin aska da zai ce kana kasuwa yayi wa danka kaciya yana gida wannan sihiri ne to me zaka ce wani karama ce yawa akwai wanda yake bukatar aure ko zai yi aure a mata addu'a Allah ya sa albarka a cikin auren nasa don mai bukatar alkhairi Allah ya biya masa bukatarsa, duk kuma wanda wani abu yake damun shi Allah ya yi masa, Allah madaukakin sarki ya yi mana dacewa. Yake cewa zai saki ta amma a biya shi yayi saki ko dai kuma wannan tafan shi kanta baya da dama ya ce kuma yana da baya bukatar sai ya ce na saki a matsayin ne a matsayin dai kawai ya ke ta kwaci ko to in aka ce in yace in an bani kayana shike wannan shine kur'in aiki dama a dawo da miji kayansa wannan sai yake cewa kuni ita kuma ta kunshi kanta amma akwai sallallahu alaihi wa sallama al